Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraro a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Aunace ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a. Da cikin kullu labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makiri. Sakin dan jaridar nan kuma dan fafutuka Omoyele Sorowe daga gidan yari a Najeriya a ranar Talatar da ta gabata. Ya sa masu fafutukan kare yanci yan jarida suna mai da munanan martani. Sun fada cewa matakin ba shi da wani amfani. Kama Omoyele ya bayyana yanda Najeriya ba ta mutunta yancin yan jarida a idon duniya. magoya bayansa da yan jarida sun bayyana farin cikin su a helkwatan tsaron ma'aikatan harkokin wajen Amurka a birnin Abuja yayin da Omoyele Sorowe ya tunkaro wurin a cikin mota. Shi ma ya bayyana jin dadin sa akan yadda aka sake shi a jajibirin Kirismeti bayan an ci gaba da tsare shi tun cikin watan Agusta, duk da kuwa hukuncin kotu guda biyu da ta ce a sake shi. Wadanda suka yi wa ya ce wadanda ya kamata ya gode wa su ne yan Najeriya saboda su ne suka yi dalilin a sake shi, kuma kada su yi kasa a gwiwa, kuma kada su ja da baya. Ya ce babu wani mahalukin da za iya wulakantawa saboda ya yi tsayin daka wurin neman yancin al'umma. Su kuwa masu sukan lamiri suna zargin gwamnati ne akan gindaya wasu sharuɗa game da sakin nashi, ciki har da haramta masa tafiya zuwa kasar waje da kuma takaita masa halartar tarukan jama'a. Mashal Abubakar, lauyan kare haƙƙin mul'adama ne, ya ce tun da fari ma bai kamace a ce ana tuhumar Sorowe da aikata wani laifi ba. Fiye da mako daya bayan da majalisar wakilan Amurka ta tsige shugaban Amurka Donald Trump bisa laifukan amfani da ofishinsa domin amfanar da kansa da kuma kawo cikas ga bincike da aka yi kafin tsige shi, majalisar dattawan ta shiga tsaka mai wuya akan yanda za ta yi nata zaman jin bahasi, yayin da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Mitch McConnell ya ce yana son a fara zaman jin bahasin da zaran 'yan majalisa sun dawo daga hutun watan Janairu. Su kuwa 'yan jam'iyyar Democrat suna buƙatar a cimma yarjejeniya ta rubuta takardun tilasta masu shaida su gurfana wajen jin bahasin da kuma wasu takardun masu alaƙa da zaman jin bahasi. A wannan takaddama kuma kan wannan matakin ne ya kamata a bi don karasawa da majalisar dattawan. Dukkanin bangarorin da sun yi ta kafa hujja da zaman jin bahasi na tsohon shugaban kasar Bill Clinton wanda aka yi a shekarun baya, inda suka ce yanzu an kaucewa hanyar da aka bi wajen gudanar da tsohon bincike akan tsohon shugaban. Sannan 'yan Democrat a majalisar kuma sun nuna fushinsu akan yanda McConnell ya sha alwashin haɗa kai da fadar White House tare da kuma yin duk abin da zai iya yi wajen kare shugaba Trump. Ana shan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe wani ba'amurke dan kwangila a ranar Juma'a a wani harin roka a wata tungar sojin Iraki da ke kusa da birnin Kirkuk mai arzikin mai, inji jami'an Amurka. Sojojin Amurka da dama da wasu sojojin Iraki ne suka ji rauni a wannan harin, a cewar wata sanarwar rundunar haɗin gwiwa mai yaƙi da ISIS a ƙarƙashin jagorancin Amurka. Sanarwar da ta ƙara da cewa jami'an tsaron Iraki za su jagoranci mayar da martani da kuma gudanar da bincike akan harin. Wasu jama'a Amurka da suka nemi a saka sunayensu sun faɗa cewa raunin sojojin bai tsanani ba kuma ana sa ran za su koma bakin aiki nan ba dadewa ba. Wani jami'in Amurka ya ce Amurka tana duban yiwuwar samun hannun kungiyar Kaitab har Hezbollah, kungiyar ƴan bindigan Iran mai samun goyon bayan musulmin Shi'a. A cikin watan Disamba ne, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya zargi wata runduna mai samun goyon bayan Iran da laifin kai hare-hare akan tungayen sojoji a Iraki, kana yi wa Iran ɗin kashedi cewa duk wani hari da Tehran ko kawayenta za su kai domin cutar da Amurka ko kawayensu, to Amurka za ta maida martani daidai wa daida. Da ƙarshe a jiya Juma'a ne kuma aikin ceto, wato jama'a aikin ceto suka fara binciken jirgi mai saukar ungulu wanda 'yan yawon shakatawa ke amfani da shi, wanda ke dauke da mutane kimanin 7 da ta bace a gabar tekun Hawaii.
Kenan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna. Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan ba sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata mun fara kawo muku wasu daga cikin matan da suka bada gudunmuwar su a wannan shirin na kallabi a cikin wannan shekara ta 2019. A cikin shirinmu na yau za mu sake waiwayawa baya mu ga irin gudunmuwar da wasu matan suka bada a wannan shirin na kallabi.
Sunana Khadija Kasim, Anan Central Bank a Lagos, tun daga Senior Supervisor Allah ya ɗaukaka ni ya kai ni matsayin Deputy Director. Aka yi ƴanfarin mata za su taimaki ƴaƴan, za su tabbatar da cewa ƴaƴansu sun samu ilimi, ƴaƴansu sun samu kiwon lafiya mai kyau, kuma ƴaƴansu sun samu tarbiyya. Haka ɗin a talakancen akwai iyaye da suke iyakacin ƙoƙarin, amma akwai iyaka mata. Mata su tashi su nemi sana'a, kuma idan an samu sana'a a fara ajiye wasu kaddarori, saboda ko da rana zai zo na yaya za a yi.
Mun kuma samu bakuncin Dr. Nafisa Hayatuddin.
Ni likita ce da na kwarewa a bangaren aikin kwakwalwa, kula da lalurar da ta shafi kwakwalwa da kuma yanayin taɓin hankali.
Me da me kike gani yake haddasa irin wannan matsala ta shan kwaya?
Akwai abubuwa da yawa da suke iya jawo matsala irin wannan. Na farko, wani yakan hada daga gado, matan aure wasunsu ya hada da su ma daga irin wannan damuwa ne, damuwa na gidan miji wanda idan kin kai kara sai dai kawai a ce miki kuma ki yi haƙuri. Wani in aka kai mishi kara a matsayin magabaci ba zai bincike ba, so wannan yana iya sa mace ta rika tunanin cewa to meye mama anan in gaya ma wani, meye ma'anar in nemi taimako wurin wani, bari kawai in sha abin da zai sa in manta da matsaloli.
To watakan in na fahimta su ma iyaye wata sa'in sakan taka rawa kenan a wajen wannan fannin.
Kwarai kuwa, suna da matukar, suna da muhimmin mataki da ya kama a matsayi a cikin wannan al'amari.
Bayan haka mun kuma samu bakuncin.
Sunana Honorable Sauri Susani. Ita rayuwa aiki take da kalubale, amma an ga samu miji mai wanda yake goyon bayan ka, kuma ka samu kyakkyawan tarbiyya daga gida, baka rena miji nan ba, baka dauki wannan ilimin naka ya zama abin mashi izgilanci ba, ko mashi rashin kunya, ko kuma rena iyayen shi, ko kuma rena iyayenka, kin ga kuma zai sufiya da kai.
Idan aka kwatanta tsare-tsaren inganta mata a wancan lokaci da wannan, akwai bambanci? An dora ko ku kasa ake yi?
To ni dai ba zan ce ba daura ba, amma dai muna zaman kafata. Kowa ya san halin da ke ciki, ba mu san me yasa da gwamnati ta kan mata ba, magana ake kawo yanzu mu gani a hannu ba. To matan zamani kullum nakan ce idan kina da kananan ƴaƴa aka ki shiga siyasa, saboda za ki cutar da su, ba ki tsaki duba su ba. Siyasa wani abu ne mai kima 100% a tasha, in ki shiga siyasa gaskiya ba ki bu ƴaƴanki ba, in kina da kananan ƴaƴa.
Duka cikin shekarar mu kuma samu bakuncin.
ni dai ga fatu sunana fatu sadiqa li nasira na da Niger sunan garin mu Al-Ghadad ni mai gitar ce ana yin gitar ana yin waka daga wajen mu nan ga garin mu Al-Ghadad babu wata wanda ke gitar sai dai ni
to su iyaye mata ne kike gani suke fuskanta wani matsaloli suke fuskanta mata
in kaga mata tana da problem sai dai ba ta da aure in tana da aure ba ta da problem
ita ce kawai matsalar mata a al'ummar mu da
saboda kasan Germany yanzu iyayen mace ma in ba ta da aure ba ta jin dadi saboda su tsoron ta yi wani abu ko ta yi shi ko ta koma wajen karuwan ki ko ta koma wani abu shi ne kawai matsalar matan buzaye kawai
sannan mun kuma samu bakuncin
da farko dai sunana Aisha Yusuf Adamu wanda aka fi sani da Aisha MC na yi sana'a kala kala amma wanda ya fifice shine sana'ar da nake yi na MC wato wanda ake nufi da master of ceremony
wani irin kira zaki wa mata musamman matasa
kiran da zan yi ga matasa shine cewa matasa su tashi su nemi na kansu saboda rayuwa ta canja ba kaman da bane wanda zaka zauna komai na zuwa maka da sauki matacin arewa misali su ne wa'ansu za su gaba sa son yin aiki suna da san jiki in ka zauna fa zaka ga zama ni misali ma ina son in yi kira ga mata ne matan arewa da sai su koyi a gida su ce a'a su ba za su yi sana'a ba sai dai su lalle su kace a gefen gado to yanzu lokaci ya canja
bayan haka mun kuma samu bakuncin
Assalamu alaikum Ado Zango kawai dai matsalolin da nake samu tunda ina da bukata na musamman muna da yawa aji ne wanda ta dawo da sai za a ce mu matsa daga wani aji mu je wani aji kai je kai da kake da larura mutum mutane sun je sun cika ajin ko kuma ana ruwa ka kara sa inda zaka je ko daga nisan guri zuwa wani guri irin wannan amma gaskiya da gyara ya kamata a gyara yanayin yanda makarantun mu suke saboda masu bukata ta musamman su ma su rinka samun sauki zuwa makaranta ba su rinka samun sauki yin karatu su rinka samun yanayi mai kyau na yin karatu
kun samu bakoncin Usaina Suleiman Adam
malama Usaina sana'ar me ake yi
sana'ar guga
guga wani
gugan kaya na sutura na sawa muna yin ta maza da ta mata da yara duka muna yi
Juma sauraro gaba daya abin da ya sauka kina a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su da Ms. Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da fatan za a shiga sabuwar shekara lafiya
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya. Biliyon 18. Wadda gwamnatin tarayya ta maido ma gwamnatin jihar Taraba. Me aka yi da biliyon 18 din har yanzu gwamna bai mana bayani ba, bai yi ma majalisa bayani ba.
Dan takarar na gwamna shine yayi handing over gwamnatin nan zuwa hannun gwamna mai ci yanzu. Lokacin da ya yi handing over ba shi nawa ya bari biliyon 30 da wani abu me yasa wannan ba sa maganar shi
a jihar Taraba ka gaya mun unguwanni nawa suke da ruwa a Taraba
daga 2014 zuwa 2019 a faɗa mani project ɗaya na gwamnatin tarayya a Taraba ko ba mu a cikin Najeriya
babu abinda gwamnatin Taraba take banda haddasa fitina
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin tsakanin gwamnatin jihar Taraba mai ci yanzu da wanda ya gada ya karbi ragamar daga hannunsa wanne ne yafi ciwo wannan jihar ba su suka masu yawa? Kuma gaskiya ne wai tunda gwamnatin tarayya ta APC da Buhari suka hau kan karagar mulki ba su taba girka koda aiki guda ɗaya na gwamnatin tarayya a wannan jihar ba? wayannan suna daga cikin batutuwan da muke so mu fara so mu share fage da su a wannan shirin farko na wata sabon muhawara da zamu fara akan wannan jiha ta Taraba wacce ta kaddama da rigingimin siyasa ta kwanakin baya suka tilasta tsohon kakakin majalisar dokokin wannan jiha Peter Abel Adia ya sauka daga mukaminsa a farkon wannan watan na Disamba bayan da ya ga an shirya tsabza tsige shi to amma kafin mu yi nisa kan maganar tsige shi din bari mu fara da tambayar mu wasu daga cikin mutanen Taraba ko yaya suke ji game da halin da jiha take ciki a yanzu
sunana Samu Mai Nama a nan bakin kasuwar Jalingo eh na dan jiha Taraba a gaskiyar magana wato dai mu ba dai abin da zamu ce sai dai mu cewa hakuri mu bayan Allah hakuri saboda mu gaskiya gwamnatin Taraba wato a gaskiyar magana ba ta mana adalci domin ta zo ba wani ayyuka ba kuma ba wani cigaba ba wani wanda yake kowa da kowa a jiha Taraba kowa yana kuka shayo jiha Taraba an wayi gari yau wannan mutum ne za ku kira da shi malam sai i bige ka saboda yana cikin wani hali wanda yake ba yadda zai ba jindi sai ya fita daga gidansa tukunna sannan izo ita fafata yanzu ka duba dai Jalingo na irin cigaban da muka samu a Jalingo nan yanzu kaga an dawo shin kafa wannan sai da magarba talaka zuwa suna siya eh sun je wai kowanne su ya je yi buga buga wani karshen kuma gidan nasu ma haka za a kwana ba abin da za ki muna cikin hali na kakari kai
sunana baban yali mai bulala Jalingo gwamnatin jiha Taraba dai wanda jam'iyyar PDP tana iya kokarinta mo especially a game da yanayi na zaman lafiya da kuma yanayi na nada sabbin cabinet an samu ci gaba sosai amma duk da ci gaba da aka samu ta wasu bangarori da dama kaman abubuwan da ya shafi rashin zaman lafiya shine kan gaba a jihar wanda ya hana gwamna samun sukuni na rashin haɗin kan jama'an Taraba wannan gwamnati ta kawo ci gaba musamman akan abin da ya shafi employment an ba wa mutane aiki ya fi 5,000 a takaice empower kadai a gefen ilimi banda gefen health so gurin ci gaba da sauransu da harkan noma da harkan abubuwa da ya cancanci dai aiwa talakawa da harkan irin su basu suka na noma da sauransu duk gwamnatin jiha ta taimaki mutane sai dai wanda an ba shi bai je yayi aiki da abin da aka ba shi ba amma tabbas an yi kokari so don hakan nan mu a ganin mu shine mu kara ba wa gwamnati haɗin kai mu samu ci gaba
madalla to kamar yadda muka ga muku yau ne muke sake komawa ga haskaka fitilar wannan shiri na tsaka mai waya akan jihar ta Taraba wacce mun dan kwana biyu ba mu juya akan ta ba kuma wakilin mu Ibrahim Abdulaziz ne ya hada mana wannan sabon muhawara saboda haka bari mu kyale shi gabatar muku da bakin nasa da kuma abin da za su fara tabawa
masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa da ku a wannan shiri na tsaka mai waya Ibrahim Abdulaziz ne a birnin Jalingo wato fara jihar Taraba kamar yadda aka sani jihar Taraba kusan na daya daga cikin jihohi a Najeriya da ke fama da dambarwa da doka sa katse a fagen siyasar kasar kuma cikin kwanakin nan akwai guguwoyi da dama ba ma guguwa daya ba so kunno kai a jihar to duba wannan batu yau mun gaita muku wasu masu ruwa da tsaki kuma kusoshi a manyan jam'iyyu a Najeriya akwai shi kansa shugaban jam'iyyar ta APC da take mulki a Najeriya a jihar Taraba kuma take yar adawa wato ina nufin Honorable Barrister Ibrahim Al-Sudi a Honorable barkamu da warhaka
barka da warhaka
lahiya lau to bayan shi akwai wani kusa kuma saka kuma a jam'iyyar da take mulki a jihar Taraba kuma jam'iyyar adawa babbar jam'iyyar adawa a Najeriya wato ta PDP wanda baya ga zaman sa kusa jam'iyyar har ila yau shine ma hadimin gwamnatin ta fuskacin hakokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa wanda a baya ma shi yau shi gwamnatin jihar DJ wato babban director Alhaji Abubakar honorable barkamu da warhaka
barka dai
da wannan so ma kusan kullum yan adawa sukan ce a gwamnatin PDP a Taraba ta kasa waya kuke ji da su kan yan adawa suke muku ne kun kasa
to dama dole ne su yi wannan ba za ka yi expecting su ce maka ba mu kasa ba eh ranan da sun ce maka ba mu kasa ba ranan da za su dawo PDP ne amma dan ba haka ba kullum akan mun kasa ne
me yasa suke suka in haka in komai na tafiya daidai
sai aji daga gare su me yasa suke
to ku me yasa honorable Ibrahim Yasudi me yasa kuke sukan gwamnatin PDP a jihar ku ta Taraba kuma alalita ce tana aikata abubuwan da jama'a suka zabe ta
tabbas hakika gwamnatin jihar Taraba ta kasa ba ta yi wa talakawa abin da ya kamata ba ta gudanar da gwamnati yadda tsarin demokradiya ta shimfida suna abubuwa na musguna ma talakawa talakawan Taraba saboda haka dole mu ce ta kasa mu dauka misali akwai kudade kaman biliyon 18 da aka mayar doma ita jihar Taraba gwamnatin jihar Taraba biliyon 18 wasu ma suka ce biliyon 23 ne amma an yi aringizo an hada baki da wasu an boye wasu amma mu dauka biliyon 18 wanda gwamnatin tarayya ta maido ma ainihin gwamnatin jihar Taraba me aka yi da biliyon 18 din nan har yanzu gwamna bai mana bayani ba bai yi ma majalisa bayani ba
to hada kai ba zo na majalisa ne ka ce bai yi wa ɗan jiha da ma ɗan majalisa bayani ba amma an je majalisa sun shiru
ɗan majalisa ba su san aikin da suke ba saboda sun yi shiru shi yasa ma aka samu takaddama aka samu wato rigima tsakanin su da bangaren zattaswa na gwamnati har aka tsige ainihin shi kakakin majalisa akwai kuma basussuka wanda gwamnatin jihar Taraba ta nemi izini a majalisar jiha ya kai biliyon 10 wanda gwamnati ta karba amma mun kuma samu tabbacin cewar ta karbe su a banki
ba mun san me su ko na ga abu karbawa yana mulmushi na dariya
ka ji abu ba ma
ka ji abu ne
abin da yasa nake dariya idan ana magana mutum bai da tabbacin abin da yake fara yace suna ji ni sai na dauka jita ne kai da kanka kai tambaya kace idan haka ne me yasa majalisa ba su yi magana ba ai wannan aikin majalisa ne su ma da kansu ɗan adawa suna da membobi nasu na bangaren party su suna na majalisa me yasa ba su yi magana ba
sai kun karbo kudaden nan da yake fada
kudaden wa kuma daga hannun wa
wannan gwamnatin tarayya irin na bail out da conference din haka
maganan in ana magana yanzu dan takaran su misali dan takaran su na gwamna a lokacin da aka yi zabe dama dan AP dan PDP ne shine yayi handing over gwamnatin nan zuwa hannun gwamna mai ci yanzu lokacin da yayi handing over bashi nawa duniya duk ta shaida bashi nawa ya bari biliyon 30 da wani abu me yasa wannan ba su magana shi kuma ma gwamnati idan gwamnati ta kasa gwamnati tarayya ne ta kasa a Taraba domin daga 2014 zuwa 2019 a faɗa mani project ɗaya na gwamnatin tarayya a Taraba ko ba mu a cikin Najeriya
yanzu kuna da fim duwannan shekaru da aka yi wadin farko kafin an shigo ba wani aiki
idan akwai a faɗa
to kaji
ba mu na la Taraba
to ba da ma ga kaji ya ma
akwai n power ana yin sa a jihar Taraba mutanen Taraba sun amfana da n power sa'an nan akwai kuma feeding program wadda aka saka ma ainihin jaha akala take abinda take so take sa ma wasu makarantu na boge akwai ayyuka na hanyoyi wanda an bada contract ba irin contract na soki burutsu ake ba sai an tantance an san iya adadin me za a yi kafin a sake kuɗi wannan jihar gwamnatin tarayya tana yin su ita jihar nan ita jihar akwai isu akwai hanyar akwai ibbi
idan an ba
akwai gadan ibbi akwai na faɗi abubuwan da gwamnatin tarayya take yi a jihar Taraba sa'annan ita gwamnatin jihar Taraba
me take yi ai jihar Taraba muke magana ba ba gwamnatin tarayya muke ba kudade suna shigowa ainihin kananan hukumomi kudade suna shigo ma gwamnatin jiha a kowace wata tana karban basussuka me take yi da kudaden akwai kudade wadda ainihin banki na duniya wadda jihar Taraba ta karba me ta yi da su tace tana ruwa yau a jihar Taraba ka ga mun unguwanni nawa suke da ruwa a Taraba babu abinda gwamnatin Taraba take in banda hadda sar fitina da kawo bambance bambance tsakanin
a su ne ba da wannan a makashin mu da
yanzu kaji yana maganan gadan ibbi muna ina maganan cewa federal government ta yi teno ta gama teno batai kome a Taraba ba idan am yau in yanzu ne aka bayar kongila na ibbi shi da tenon da suka gama daya kenan na biyu
kuma da to ga shi kuma malamai to sai a shirin mu na biyu zamu ji ko menene abu na biyu da za a taba wannan muhawara din kuma a wannan shiri mai zuwa din ne zamu shiga maganar zaben yankunan kananan hukumomin da ake ta jinkirtawa jihar mu ji dalilin jinkirin yanzu muna godiya ga su baki namu barista Ibrahim Yansudi na jam'iyyar APC da kuma Abubakar Bawa na jam'iyyar PDP tare da wakilin mu shi Ibrahim Abdulaziz wanda ya shirya mana wannan muhawara a cikin jalingo shi lomana ita nan Washington amma da Suruka Ali Mustafa Sakwato ne a nan Washington din muna fatan mun ba ku lafiya sai anjima
to madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya tare da VOA.